Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa kan mita 102.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Assalamu alaikum ma sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Baba Yakubu Makeri wanda a halin yanzu zai karanto kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bada umarnin gina gano akan iyakar Mexico, wanda ya ce kasar Mexico za ta biya abin da za a gina. Sannan shi kuma shugaban Mexico ya ce ba za su sabu da hakan ba. Prime Minister Britania kuma tana kan hanyarta zuwa kasar Amurka a wani yunkurin kulla wata sabuwar dangantaka ta musamman da Amurka. Sannan hannayen jarin kasashen duniya sun cira a yau Alhamis, kwana daya bayan gagarumin cirawar hannun jarin Amurka na tarihi.
To, kanin labarin kenan. Yau Alhamis 26 ga watan Janairun shekara ta 2017. Bayan kun gama shan labarin duniya kamar kowace rana Alhamis, za mu gabatar da sai bango ya tsage. To, amma kafin ku ji wannan shirin, san mun leƙa jamhuriyar Niger, mu ji rahoto akan wata yarjejeniya da aka kulla tsakanin jami'an tsaron jihar Indiana nan Amurka da kuma takwarorin aikinsu na jamhuriyar Niger. Za kuma dubi matakin da sabon shugaban Amurka ya ɗauka game da alkawarin da ya yi lokacin yaƙin neman zaɓe cewa zai gina katanga a kan iyakar Amurka da ƙasar Mexico.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Laraba ya bada umarnin cewa a gina katanga a kan iyakar kudancin ƙasar da Mexico don hana kwararren bakin haure. Trump ya sanya hannu a umarnin kan bakin haurin a lokacin da ya kai ziyara a ma'aikatar tsaron cikin gida, hukumar tarayya da take da alhakin kare iyakokin Amurka. Trump ya shaidawa tashar talabijin ABC News cewa nan da watanni masu zuwa za a fara gina katangar, kuma ya ci gaba da jaddada cewar ƙasar Mexico za ta biya kuɗin katangar.
It will be in a form, perhaps a complicated form. And you have to understand, what I'm doing is good for the United States. It's also going to be good for Mexico. We want to have a very stable, very solid Mexico.
Za a bi wani tsari ne, ya yiwu tsari mai tsarkakiya. Kuma ya kamata ku fahimci cewa wannan abin da nake yi zai taimaka wa Amurka. Kazalika zai taimaka wa ƙasar Mexico. Muna so mu tabbatar da daidaito da ƙarfafa al'amura a Mexico. A wani saƙo ga al'umman Mexico, shugaban Mexico ɗin a jiya Laraba da ake kira Enrique Peña Nieto ya sake jaddada matsayinsa cewa ƙasar ba za ta ɗauki nauyin gina katangar ba.
Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años lejos de unirnos.
Idan akwai inda wani ɗan Mexico da ke zaman cin rani ya fada cikin matsala yana buƙatar taimako, inda za mu kasance kenan wurin da ya kamata ƙasar ta maida hankali kenan. Ina bakin ciki da kuma nuna rashin amincewa da shawarar Amurka da ta yanke na ci gaba da gina katanga na shekara da shekaru a maimakon ya haɗa kawunanmu sai yake raba mu. Mexico ba za ta yarda da gina katanga ba.
Ta wani gefen kuma, shugaban na Amurka Donald Trump yana kira da gudanar da gagarumin bincike akan zargin da aka yi cewa an yi maguɗi a zaben shugaban ƙasa na watan Nuwamba. Matakin da ya jaddada matsayin cewar akwai miliyoyin bakin haure waɗanda suke ƙasar ba bisa ƙa'ida ba da suka yi zaɓe, abinda ya hana shi samun ƙuri'ar masu yawa. Mr. Trump ya ba da wannan sanarwa jiya Laraba a shafinsa na Twitter. Ya ce binciken da zai mai da hankali a kan waɗanda suka yi rajista a jihohi biyu waɗanda doka ba ta ba su damar yin haka ba, da ma waɗanda suka yi rajista amma kuma sun mutu. Kakakin fadar White House Sean Spicer ya shaidawa manema labarai cewa binciken ba zai mai da hankali akan zaben shekara ta 2016 kadai ba, har ma da waɗansu zargi da aka yi a baya. Wannan bincike zai tsare darajar zabansu. Jami'an zabe da suka yi fashin baki akan zaben na da aka yi a ranar 8 ga watan Nuwamba sun ce babu wata alamar cewa an yi tufka magudi a zaben.
Ana sauraron wannan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Britania Theresa May ta shirin kira da neman sabunta dangantaka ta musamman da Amurka a daidai lokaci da Britania ke shirin ficewa daga kungiyar tarayyar Turai, kuma lokaci da shugaba Trump ke fara wa'adin mulkinsa a matsayin shugaban Amurka. May za ta je Philadelphia a yau Alhamis gabanin ziyararta a fadar White House gobe Juma'a. Ita ce za ta kasance shugaban wata ƙasa ta farko da za ta gana da Trump a Washington DC tun lokacin da ya kama aiki. An shirya yau Alhamis May za ta yi jawabi a wurin taron wakilan Republican a majalisa, inda jawabin da aka rubuta mata za ta taɓo tarihin dangantaka da ta ce tana da tasiri a zamanin yau. Shugaba Trump da mataimakinsa Mike Pence za su halarci wannan taron na yau Alhamis. Shugabannin biyu sun kudirci aniyar sabunta dangantaka tsakaninsu na ƙasa da ƙasa, musamman ma a huskar ciniki. Ana ganin ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai da ficewar Amurka daga yarjejeniyar cinikayya na haɗakar ƙasashe 12 na Trans-Pacific za su haifar da buƙatar ƙulla sabuwar yarjejeniyar cinikayya a ƙasashen duniya baki ɗaya.
Ƙasar Turkiya ta ce za a yi rigamalar masallaci idan aka yi tsokaci a kan shirin da shugaban Amurka Donald Trump yake yi na kafa yankunan tudun mun tsira a ƙasar Siriya. Ministan harkokin wajen Turkiya ya faɗi a yau Alhamis cewa abu mai muhimmanci shine a jira sakamakon nazarin da Mr. Trump zai yi da ake kyautata zaton zai bada umarni ga ma'aikatar tsaro ta Pentagon da ma'aikatar harkokin waje da su gudanar akan kafa yankunan masu kariya, inda fararen hula a Siriya za su samu kariya a yayin da ake ci gaba da tufka yaƙi a ƙasar. Ƙasar Turkiya da take da kan iyaka da Siriya ta daɗe tana kira da a samar da yankuna masu kariya ko kuma yankunan da mutane za su zauna a kare su. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama bai ba wannan shirin goyon baya ba, ya ce akwai ƙalubalen da ke tattare da kare waɗannan yankuna, ciki har da yin amfani da sojojin ƙasa na Amurka ko kuma fada da tsaro ta sama domin aiwatar da dokar hana jirage shawagi a wuraren. Turkiya ta yi ƙoƙarin keɓe waɗansu yankunan Siriya ta hanyar hare-haren sama da na ƙasa, inda ta kori mayakan ISIS daga kan iyakarta da Siriya. Labarin duniya kenan, kuka gama je. Rundunar sojan jamhuriyar Nijar ta rataba hannu a kan wata yarjejeniya da rundunar National Guard ta jihar Indiana nan Amurka, kamar yadda wakilin sashen Hausa Sulemu Mana Barma ya aiko mana da rahoto.
A ƙarƙashin wannan yarjejeniya, rundunar tsaron National Guard ta jihar Indiana ta amince domin ba askarawan jamhuriyar Nijar damar cin amfanin hulɗar da ke tsakaninta da ƙasashe fiye da 70, wacce tun a 1993 ta ɓullo da wani shirin musamman domin ƙara ƙarfafawa jami'an tsaron ƙasashen waje hazaƙar aiki. General Carter Pika shine mataimakin janar ɗin rundunar Indiana National Guard.
This partnership is an opportunity for us all to develop a lasting relationship focused on sharing insights while engaging in activities.
Yace wannan yarjejeniyar aiki dama ce gare mu duka, mu karfafa da daddiyar hulɗar da ke tsakaninmu da wasu kasashe wacce ta ta'allaka akan alƙawuran gudanar da ayyukan da za su ƙarawa rundunoninmu ƙarfi a fannin samar da tsaro, zaman lafiya, ci gaban tattalin arziki da dukkan wasu batutuwan da suka shafi dubarun ayyukan soja. Kasancewar daga yanzu mun doshi alƙibla guda yana da kyau a sani Indiana National Guard na na'am da dukkan wata hulɗar da aka girka akan amana. Hafsan hafsoshin Nijar Janar Sani Garba ya bayyana cewa kulla wani yarjejeniya wani abu ne da ya zo a kan lokacin da ake matuƙar buƙata, bisa la'akari da mawuyacin yanayin tsaron da askarawan Nijar ke aiki a cikinsa a sakamakon ayyukan ta'addancin da ya addabi ƙasashen yankin Sahel da Sahara. Ya kuma ƙara da cewa ba tare da wani ɓata lokaci ba, askarawan Nijar da takwarorinsu na jihar Indiana za su tsayar da fannoni da tsarin aikin da ke buƙatar matakan gaggawa domin shiga aiki ga dangadan a wannan yarjejeniyar aiki da ke amfanar dukkan ɓangarorin biyu, in ji shi.
De ce partenariat multidimensionnel mutuellement avantageux.
Hulɗa a fannin aikin soja tsakanin jamhuriyar Nijar da ƙasar Amurka wani abu ne da ke da daɗaɗɗen tarihi, domin tallafin Amurka a wannan fanni ya lullunka a 'yan shekarun baya-bayan nan, bayan da hukumomin Nijar suka buƙaci gwamnatin Amurka akan wannan buƙata a shekarar 2015 saboda yadda barazanar tsaro ke ƙaruwa a baki ɗayan ƙasashen da ke kewaye da Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To, mun gode Sule. Kamar yadda kuka ji a labaran duniya, shugaba Donald Trump na Amurka ya fara ɗaukan matakin cika alkawarin da ya yi a lokacin da ya fara yaƙin neman zaɓe, cewa zai gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico a wani yunkurin hana shigowar baƙin haure daga Mexico. Wannan batu ne da shugaban na Amurka ya sha nanatawa a lokacin da yake yaƙin neman zaɓe. A saboda haka, 'yan kwanaki bayan ya ɗare kan ragaman mulki a jiya Laraba a ma'aikatar matakan tsaron cikin gida, shugaban ya ba da sanarwar gina katanga ba tare da ɓata lokaci ba, da ya ce zai inganta matakan tsaro a ƙasashen biyu. Ya ce ƙasar da ba ta da katanga a kan iyakarta da wata ƙasa ba ƙasa ba ce, a saboda haka daga yau Amurka za ta ɗauki ɗawainiya kan iyakokinta. Shugaba Trump ya ba da wannan sanarwa mako guda kafin shugaban ƙasar Mexico Enrique Pena Nieto ya kawo ziyara nan Amurka, a yayin da ake ta cacar baki a kan furucin shugaban na Amurka cewa ƙasar Mexico ce za ta biya kuɗin gina katangar, batun da shugaban Mexico ya yi watsi da ita. Baya ga gina katanga, wannan doka ta shugaban ƙasa ta kuma auna baƙin haure miliyan 11 da suke zaune a nan Amurka ba bisa ƙa'ida ba. To, amma Amanda Frost ta jami'ar Amurka ta ce ɗaukan wannan mataki ba zai magance matsalar baƙin haure ba. Ta ce babu yadda za a kaucewa wannan matsala, a saboda haka ta ce ba ta ga amfanin ɓata lokaci da kashe kuɗi a kan matakin da ba zai magance matsalar ba, a ce wata a koma gidan jiya. Haka kuma an ba da rahoton cewa shugaba Donald Trump yana nazarin gabatar da wata dokar shugaba da za ta dakatar da barin 'yan gudun hijira daga ƙasashen Iran da Libya da Siriya da Somalia da Sudan da kuma Yemen shigowa nan Amurka. To, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, sai a gyara zama a saurari sai bango ya tsage da zan gabatar. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Har yanzu muna tare da ministan tsaron Najeriya General Brigadier Mansur Dan Ali, wanda zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Malam Sani Bala ya yi tambayoyi guda uku To amma saboda kurewar lokaci minista bai bashi amsa ba. Saboda haka ga ministan tsaro nan General Mansur Dan Ali da amsa.
Kamar kowace hanya da muke sai mun tsaya mun yi la'ari an duba an tabbatar cewa hanyar nan ta yi kiliya. Ba mu sa son mu sa bude hanyoyi da za su zo su zama mana kuma wata fitina. Don mutanen nan ba za ka iya cewa kamar kuda suke fa. Yau za ka ga mutum nan sai ka tsince shi a nan gobe kuma sai ka ga cewa ya kulla a can. Akwai kuma hanyoyin da an sassaka musu irin bambaman nan na ƙasa. So sai mun tabbatar duk an yi clearing ɗinsu, mun tabbatar cewa kuma security na hanyar ya tabbata mu muna bi 1 2 3 4 5 mun ga cewa ba abin da ya faru. Amin mu ce jama'a. So ba kowace hanya ba ne za mu iya ce halin da muke cikin yanzu cewa mun tabbatar cewa komai 100% clear. Ba mu waɗannan bambaman na ƙasar da suke boye a ƙarƙashin ƙasa mun tabbatar mun cire su, mun tabbatar da cewa security na hanya kuma ya yi kyau. Amin mu bude. Amma halin da muke cikin duk wanda ka ji an bude to an tabbatar cewa an ana da
tabbacin cewa
wuraren nan suna da gurgurdon security da kuma irin waɗannan abubuwa an cire su. So bai kamata a ce kowace hanya mun zo mun cire ba. Wai an bude ta lokaci daya ba. Amma dai ana a kai. Sai tambayar shi ta biyu yana maganan yawan tallafi. Ya faɗa kaman shi abin nan wurin ɗan gudun hijira. Haga nan zanne ake kowa cikin gefe ɗaya suke. Ko kamp ɗaya suke. An ba da kati. Wannan kuma ka dawo gida har shekara biyu. Na kaga tallafi ba za a yi zama iri ɗaya. Wannan ko ne ga kun baro gidajenku kuna cikin kamar kamp ne. Ba ka gida. Wannan kuma ka dawo gidanka ya zama ka dawo gida shekara biyu. Ai kusan ka zama ɗan gida kenan. Wannan kuma maganar tallafi kuma sai dai a dan ana yi ana jefawa a hankali ba kamar irin wancan. Wancan kuma kamar ID card ne ake baka a tabbatar cewa kana cikin wannan kamp. So kana da ID card zaka je a nuna sai a baka. Wannan kuma ka dawo gida ka shekara ɗaya. In ka ga abu dole dan fara ragewa har yanzu ka zama ɗan gida na sosai.
To ina ganin
duk da haka duk da wannan dai na san ni ba abin nan dina ba ne amma dai fahimta dina ne na amfani da shi nake masa bayani.
Wato kaman dai yanda kai bayani a farko ba. Dan bisa tambaya tashi kuma akwai alaman cewa yana zargin cewa an zo da kayayyakin kamar ba a raba ne sai a ba mutum 1 2 3 sauran ai gaba da su.
In kuma wannan ne ai na yi bayani akan.
Yawwa. To ɗaya tambayar shi fa game da batun rakiyar nan.
Maganar rakiya ta ai shi da nake magana man shi da nake magana bude hanyoyi. Rakiya din kuma da muke yi din kamar yadda yake ana zama a kwana gari ko a ce kaza. Ya danganta da kuma situation na shi security. In kamar an ba da report cewa akwai abubuwa akan hanya, ai kaga dole sai mun tsaya mu yi clearing, ba za mu je kawai mu fada a ciki ba. Shi maganan irin ambush da patrol na wanda ko yaushe ana iya samu mutum ɗaya ma ko biyu sai su hana mutum 100 tafiya. In suka samu wani wuri suka boya. To irin wannan ne ba a so, sai an tabbatar cewa titi ko kuma hanyar da za a bi an riga an clearing dinta ba irin waɗannan matakan abin an bi matakan tsaro clearing din wuraren completely an samu cewa security ya daidai shi yasa ake samu wannan tsaiko din.
To malami
na fata ya
gamsu ba. To malami na gaba bismillah.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Muhammad Tahiru Sharif Muhammad Tahiru Askira mai manja.
To
tambaya ta shi ne ina tambaya ne akan yadda aka ce sojoji sun gama da fadan sambisa an riga an yi kilarin sambisa. To ma'ana tambaya ta shi ne yanzu aka ana nufin cikin jejin nan babu komai. Shi da farkon tambaya ta. Na biyu kuma shi ne an ce yaran nan yanzu aka fi sun tarwaza a cikin mutane. Ya wani irin shawara ne wanda ake ba wa su raka cewa yanda za a yi faɗa da wannan yanda za a yi a gane yanda yaran suke inda suke da sauran su ce yin tambaya ta guda biyu.
To minista gare ka.
Alhamdulillah. Kamar yadda ya faɗa yake cewa wai ayin kilarin sambisa ba a ce komai ba. Babban abun da zai yi mutane za su fahimta.
Eh.
Suwa dama akwai kam. Kamar a ce nan sansani ɗaya, sansani biyu, sansani uku wanda suke taruwa. waɗannan abubuwan su ne muke cewa mun kilare kilare kuma da sense irin cewa nace muku kamar ina da wannan operation ya fara tun bashi wata shida da suka wuce na shiga dajin da sandi sannan a lokacin da aka fara ruwa ya zo ya muna aiko to yanzu da Allah ya taimake mu lokacin ruwa ya wuce muka sa su air force suka bi wurin suka yi adan aka gaggano su aka yi makin din su kamar abin da muke ce ma irin yan zaje yaki ayi registerin din su
wato a gano ainihin inda suke
ainihin wurin da yawa identifying ko a gano waɗanda muka gano din aka samu air force suka je suka yi bombing bombing din su su kuma army na ƙasa suka je shi yasa abun duk hade yake akwai ai intelligence akwai kuma su ɗan hunters din nan da ake faɗa wanda suke ba mu intelligence suke muke amfani da shi
koda
ka duba ta sama yawa maharba koda ka duba ta sama ba za ka iya sani daidai ko abin nan ba shi yasa ake bi da su bayan an jefa bamaban kuma su bayan masu tafiya ta ƙasa sun kuma su bi a je a clearing waɗannan wurare so waɗannan wuraren nan ne muka samu muka clearing amma kai kuma ta kwanan baya ma na je Chadi akan cewa su ma waɗannan kasashen da muke hadaka da na sojoji da su ma su yi irin waɗannan abubuwa na kasashen su saboda ba da ta aka tarwatsa su za su iya kokomawa gefe-gefen kasashen mu kasan mu su je kuma daga can suna kawo mana hari to mun shiri ayi shiri su ma za su yi irin namu din nan ba da daɗewa ba ta haka za a cewa duk wanda muka samu suka samu su ma a wuraren su ma su gama da su din halin da muke yanzu ce muke cewa dajin Zambisa babban daji ne so clearing dai wanda dai inda concentration yake inda suke an tabbatar cewa sun group ko sun yi sansani to waɗannan kan an gama da su
ana iya cewa kamar an gama da babban headquarters su dake cikin Zambisa
exactly to wani kam zero din kenan shine wanda ake fada
to
shi aikin soja dama ba wai cewa za a yi mutum ɗaya ɗaya ba ne akwai ko ina akwai sansani kamar yadda muke da brigade da battalion da komi haka su ma suka kakkafa sansanin su haka to irin waɗannan sansanin ne da kuma inda suke buya su ne muka samu muka rugurguza
to game da ɗaya tambayar ta safa
ɗayan shi ko yana son maganan zancen
yanda idan aka fatattake su suka shiga cikin yaya
shawaran da muke bada sannan akwai masu angwayi waɗanda halin da can da muna ƙananan kuma muna yara mun san cewa duk wani sabon mutum ya shigo gari masu anguwa da hakimai sun sani so muna so a dawo da irin wannan al'amuran wannan ƙananan ƙauyuka da cewa kun ga sabon mutum to ku bincike shi daga ina yake me ya sana'ar shi me ya zo yi haka za ku iya nuna cewa kun za ku san cewa gashi wannan daban ne ko kuma ga abin da zo da shi kuma ciki a yi sauri a gaya mutum mai alzaro sai su ma su shigo ciki su san abin da ya kawo mutum ko kuma abin da ya zo yi ina jin shawarar da zan bada kenan kuma ta haka muke son duk jihohi ma za mu ba su shawarwari za a haɗu a yi musabaka a nuna musu ta hanyoyin da za a yi irin identifying waɗannan amma kar a manta da cewa su hakimai su jama'a su ne kawai za su iya yi mana wannan aiki tunda ba za mu ce kowane ƙauye ba mu aje soja ko jami'an tsaro a tare da su amma su za su fara daga nan sun gano suka ga jami'an tsaro su kuma sai su shigo ciki sai su gyara al'amura
wato a takaice dai aikin nan na tabbatar da tsaro ba gwamnati ko kuma jami'an tsaro kaɗai ba ne kowa yana da gudunmawa da zai bayar kowa kuma wannan alhaki ya rata ya goyen shi kenan
haka ne ya ji mai
to mai tambaya ka gamsu da amsar ko Masu sauraro abinda ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu ministan tsaro Brigadier General Mansur Dan Ali zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage a huta lafiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Yakubu Abdullahi Dambam yace Assalamu alaikum VOA Hausa. A yau na rubuto muku wasiƙa ta ne dangane da cece kucin da wasu ƴan majalisar dattawan Najeriya suke yi akan shugaba Muhammadu Buhari. Saboda bai kori sakataren gwamnatinsa ba, Baba Cir David Lawan, akan zargin da ake yi masa na yin almandahana da kudaden cire ciyawa a sansanin ƴan gudun hijira. Ya kamata ƴan majalisar dattawan Najeriya su umarci shugabansu Sanata Bukola Saraki akan zargin da ake yi masa na kin bayyana dukiyarsa. Dama Hausawa sun ce laifi tudu ne sai ka take naka ka hango na wani, Allah ya taimake mu amin. Wasiƙa ta gaba kuma cewa tai Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna yabawa kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa da ake kira International Committee of the Red Cross akan kokarin ta na hada wasu ƴaƴa da iyayensu a Maiduguri bayan share shekaru biyu ba sa tare. Da fatan za su yi kokarin su gano sauran dubban ƴaƴan da har yanzu ba su san inda iyayensu suke ba. Sako daga Sani mai langelange Yalwa Yawuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Angu malaman makaranta Yawuri. Daga nan kuma sai wasiƙar Isa Lawan Girgin yace Assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa taron gwamnonin Arewa da sarakunan Arewa da ya gudana a garin Kaduna kan matsalar tsaro kulliya ta biya kudin sabulu. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Malam Hussein Dango ta karasuwa jihar Yobe. Yace salam VOA Hausa, dan Allah ku ba ni dama na nuna farin ciki na akan yunkurin wasu kwararru a fannin noma na cewa kafin nan da shekaru 15 sai sun bunƙasa yankin Afirka da kayan abinci kala-kala. Gaskiya wannan labarin yana da dadin ji sosai, da fatan gwamnatocin kasashen naku za su tallafa muku da kayan noma na zamani. Wasiƙa ta ƙarshe kuma ta fito ne daga mutawakkil Gambo Doko yace to bakin haure mazauna ƙasar Amurka ba bisa ka'ida ba, ya kamata ku yi wa kanku gyaɗar dogo ku gaggauta dawowa ƙasashen ku na ainihi tun kafin guguwar Donald Trump ta fara biyowa ta kanku ta hanyar ta sakeya ku zuwa ƙasashen ku, domin an ce tsira da mutunci yafi tsira da dukiya.
To wannan kuma shine ya kawo mu ga takaitattun labarai kafin mu sallama.
Hannayen jari a kasuwannin duniya ya cira a yau Alhamis kwana guda bayan da alƙaluma suka nuna hannayen jarin kamfanonin wato Dow Jones da kuma S&P sun yi tashin gurin zabi. A Japan hannayen jarin kamfanin Nikkei ya tashi da kashi 1.8 cikin 100 a yau Alhamis, a yayin da hannayen jarin kamfanin Hang Seng na Hong Kong ya tashi da kusan kashi 1.4 cikin 100. Hannayen jari a kasuwanni a London da Frankfurt su kuma sun tashi a yau Alhamis. Kamfanin na Dow da ya shahara a wurin fidda alƙaluma hannun jari a nan Amurka ya samu 20,000 a karo na farko jiya Laraba, kuma ya samu ya kai kashi wato 9.5 cikin 100 tunda Trump ya lashe zaben shugaban kasa a farko-farkon watan Nuwamba. Masu zuba jari suna samun kwarin gwiwa bisa alƙawari da Trump ya yi na cewar zai soke waɗansu dokoki kuma ya rage haraji. Sautari ‘yan kasuwa suna kokawa ne akan yawan haraji da dokoki da ke hana su samun riba. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Laraba ya bada umarnin cewa a gina katanga akan iyakar kudancin kasar da Mexico don hana kwararren bakin haure. Trump ya sanya hannu akan umarni kan bakin haure a lokacin da ya kai ziyara a ma'aikatan tsaron cikin gida, hukumar tarayya da take da alhakin kare iyakokin Amurka. Trump ya shaidawa tashar talabijin ABC News cewa nan da watanni za a fara gina katangar.
To a gaishe ka. Masu sauraro, haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma misalin ƙarfe 9:30 na dare agogon Najeriya za mu damu domin gabatar muku da wani shirin. A lokacin za mu so mu ji ra'ayinku a kan irin darasin da aka koya daga al'amarin ƙasar Gambia, wato zaben da aka yi wanda da farko shugaban ya yarda ya sha kaye daga baya kuma ya dage akan cewa bai ci zaɓe ba, to amma akan cewa an tafka maguɗi. To amma sai ga shi Allah ya sa shi ya fice ya bar ƙasan, kuma shugaban da aka zaɓa ya koma Gambia. To amma a halin yanzu muna fatar a kasance lafiya kuma a dakaci shirin yau da gobe.